sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da ku ga dama. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 9 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim Ayawa da ni ne sahabu Imam Aliyu a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia.
Shugaban Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba. An hana wa daya daga cikin ƴan adawan siyasar ƙasar Zimbabwe Ted Beatty mafakar siyasa a ƙasar Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump yana buga ƙirji cewa jami'arsa ta samu galaba a zaben ranar Talatin da aka gudanar.
To a gaida Ladan da Kano labarai.
Ranar 17 ga watan nan na Agusta da muke ciki ne ita ce ranar da hukumar zaben ta aina ta kammala aikin bada katin zaben ga ƴan Najeriya da suka cancanta jefa ƙuri'a.
Muna da rahoto kan lacca da hukumar zaben Najeriya ta shirya musamman don matasan ƙasar. Hukumomi a ƙasar Ghana sun ce dokar hana baki kasuwanci a ƙasar ba ta shafi ƴan Najeriya ba. Mutane 20 daga ƴan kai da dabbobi sama da 26,000 ne ambaliyar ruwa ta halaka a zuwa yanzu a damunar bana a ƙasar Niger. Grace Alheri Abdu tana tafi da shirin domin iyali. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugaban Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadari bayani a zaben na shugaban kasa mai zuwa. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ne Lambert Mende shi ne fidda wannan sanarwa a jiya Laraba. Wannan sanarwar dai ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk da dokar kasar ta yi hani da haka. Dama dai tun a shekarar 2016 ne ya kamata ya sauka lokacin da wa'adin mulkinsa na juyu ya kare kenan, amma sai ya zakulo wani bangaren dokar kasar wanda ya bashi damar ci gaba da zama kan karagar mulki a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Wannan zaman ɗarɗar ɗin ne ya ruruta wutar siyasar ƙasar, abin da ya kawo yawan zanga-zangar nuna ƙyamar shugaban, amma kuma aka yi ta amfani da ƙarfi ana danƙofar da masu zanga-zangar. An hana wa ɗaya daga cikin ƴan adawan siyasar ƙasar Zimbabwe Tendai Biti mafakar siyasa a ƙasar Zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta Zimbabwe suka tsare shi a lokacin da ya yi ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma sun ce an kama shi. Babban daraktan ƙungiyar nan da ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch, wato Dewa Mahinga, mai kula da kudancin Afirka, shi ne ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Laraba cewa ana sa ran ƙasar ta Zambia za ta mayar da shi Biti da wasu mutane biyar zuwa ƙasar ta Zimbabwe. A cikin abin da ya rubuta har ya ambato Biti yana cewa ga bisa dukkan alamu sun yanke shawara su miƙa mu ga gwamnati, mu dai muna ga hannun Allah. Amma jin rediyon BBC ko ya ambato ministan harkokin wajen Zimbabwe ne Joe Malanji yana cewa dalilin Biti na neman mafaka ba dalilai ne masu kwari ba, ya ce an kare Biti ne har sai ya dawo Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyarsa ta samu galaba a zaben ranar Talata da aka gudanar. To amma kuma kirga kur'un zaben na musamman da aka gudanar a jihar Ohio da ke kudu maso tsakiyar Amurka na kujerar ɗan majalisar wakilai ana ƙeƙe-ƙeƙe ne. Jami'an zaɓe sun ce katin jefa kura har 3,300 da kuma kuri'a waɗanda ba su jefa ba, amma za su iya kaɗa kuri'a a har sama da 5,000 ba ƙirga su ba tukunna. Kuma a ƙarƙashin dokar jihar ana iya ɗaukar har kwanaki 11 ana ƙirga su. Gudanar da wato gundumar da Berson ya yi galaba dama wuri ne da jam'iyyar Republican ta jima tana cin zaɓen majalisa sama da shekaru 30 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta sa wa kasar Rasha takunkumi mai tsananin gaske bayan ta tabbatar cewa Rasha ce ke da alhakin baiwa wani tsohon ma'aikacin leken asirin da ƴarsa guba a kasar Birtaniya a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Rasha ta kare dokan kasa da kasa domin ko ta yi amfani da guba akan ƴan kasarta. Wannan takunkumin wanda aka bayyana shi a jiya Laraba zai fara aiki ne daga ranar 22 ga watan ga wannan wata na Agusta. Kasan kusan dukkan abinda takunkumin zai shafa zai hada ne da lasisin fitar da kayayyaki irin na'urorin da ake da nasaba da harkokin tsaro da ake kaiwa kasar ta Rasha, misali na'uran magana da adana bayanai da dai ire-iren su. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya Nikolay Malandenov ya buƙaci Isra'ila da Hamas da su ja da baya daga fadawa yaki bayan dukkan bangarorin sun yi musayar harbar roka jiya Laraba. Melendenov ya ce lamarin na iya kasancewa cikin dan kankanin lokaci kuma yin munan illa ga jama'ar su duka. Yan yakin sa kai daga yankin na Hamas ke dake da iko da shi a Gaza sun harba rokoki 70 ga Isra'ila, ita kuma ba ta yi wata ba ta mayar da martani ta hare-haren jirgin saman yaki har ta kashe ba Palestine guda kana ta jima wasu biyar rauni kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya na Gaza ta ambato. Yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia a ranar Lahadi ya kai 347 kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. Mai magana da yawun ma'aikatar kula da haɗura Stopo Powo Nugroho ya shaidawa kamfanin dillancin labarai jiya Laraba cewa mutane da yawansu ya kai 1,447 suka samu rauni kana sama da 165 suka rasa mahallinsu yayin da mutane da yawa daga yankin Kayangan sun mutu, inji kamfanin dillancin labaran. A ranar Talata gwamnati ta kiyasta cewa kashi 80 na gine-gine da ke arewacin Lombok duk sun salwanta. An kwashe dubban yan gudun yan yawon bude ido daga tsibirin Lombok din da kuma Jili.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. Tumadala, ranar Juma'a 17 ga watan nan ne hukumar zabe a Najeriya da ake kira INEC ce za ta kammala shirin rijista ga ƴan ƙasar da za su kada ƙuri'a a zaben ƙasar na baɗi. A saboda haka ne ta shirya laccoci musamman don matasa a jami'o'i da ta zaba a shiyoyi 6 na ƙasar. Jami'ar Bayero ɗaya daga cikin jami'o'i da ta zaba, kakakin ƙungiyar hukumar a Kano Garba Lawal ya yi ƙarin haske kan gangamin kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuriya ya aiko mana.
Wato a ci gaba da ƙoƙarin da hukumar zaɓe ta ƙasa take yi domin ta wayewa matasa kai mahimmancinsu a harkar zaɓe, su zaɓi mutane ƙwarara su ma su fito su yi takara. Akwai ƙwararan abubuwa guda biyu da muka fi jan hankalinsu. Abu na farko shi ne lallai su yi rijista, su jefa ƙuri'a, saboda kowa ya san cewa matasa su suka fi yawa in ka ɗauki mutanen da ke 18 zuwa sama, lallai yana da mahimmanci. Na biyu kuma su kiyaye duk wani abu na bangin siyasa, ko a wurin primaries ne, ko wurin campaign ne, ko wurin jefa ƙuri'a ne, matasa su kiyaye wannan abubuwa.
Ɗalibai maza da mata ne suka halarci gangamin da ke karatu a fannoni daban-daban a jami'ar ta Bayero Kano.
Sunana Ibrahim Muhammad Abubakar. Ya na fahimci abubuwa da yawa. Da mutane ba san da wannan abu ba, amma sakamakon zuwan kayukan mutane yanzu ya waye.
Sunana Maryam. Abin da suka yi ne ya ƙara ilmantar da mu akan amfanin yin vote, ka yi voting rights candidates, ka zama na a cikin waɗanda za su ɓata ƙasa. Kun fahimci 'yancinmu da kuma amfanin yin wannan katin zai saboda lokacin election din manzamana muna cikin waɗanda suke yin vote.
Ko da yake hukumar zaben ta INEC ta shafe fiye da shekara guda tana aikin ba da katin zaben a sharkutocin ƙananan hukumomin Najeriya 774, amma har yanzu akwai mutane da dama da ba su kai ga samun katin zaben ba. To amma guda cikin ɗaliban da suka halarci gangamin na cewa
sunana Jamilu Abdullahi Nano Arzai. To abinda na fahimta daman ba wani abu bane ya hana mutane su je su karbi katin rijistar zabe, saboda da yawa suna tunanin in sun yi zaben ma ba za a ba su abin da suka zaba ba. Amma yanzu saboda wannan wayar da kai, hakika an yi motivating din mutane, kuma na san wanda dubbe yi ba kafin ranar closing day kowa zai yi kwarai da gaske.
Kusan shekara 1.5 muna aikin nan. To amma dai kamar da ka sani halin yan kasan mu Najeriya sai da aka sai ya zo karshe. To yanzu abin da nake gaya maka da aka sa ranar da za a tsaya 17 ga watan nan, duk inda ka je register ba ka samu kasa da mutum 300-500 suna sa musu register, kuma akalla muna ma 200-300 register kullum a duka santa suna. To abin da zan ce an samu ƙarin yawan jama'a, saboda haka ma abin da muke cewa shine mutane su yi haƙuri, duk wanda ya cancanta register za a mai register, kuma za a kame katin shi kafin ranar zabe idan Allah ya yarda.
Malam Garba Lawan, jami'in hulɗa da jama'a na ofishin hukumar zaben ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Duk da tabbacin da ministar harkokin wajen Ghana Shale Ayoko Boche ta ce dokar da kasar ta kafa cikin watan Yuli na hana baki shiga harkokin kasuwanci da aka kebe domin jan kasar, wannan doka ba ta shafi yan kasashe da ke kungiyar ECOWAS wacce Najeriya take ciki ba. Wannan bayani bai hana rikici ta ce tsakanin yan kasashen biyu ba, kamar yadda wani dan Najeriya Mr. Onoso mai sai da kayan motoci wato yayi wa Ridwan Abbas bayani.
Abin da ke cikin magana nan daga su mu Najeriya muna ciki Ghana nan muna aiki mu, su ma Ghana su ma suna Najeriya suna aikin su ba wanda ke dame su, amma su zo na kuma ba yake sati biyu yanzu cikin magazin su kore mu wai su muna bata musu aikin su, kuma ga abin da ke ciki da mun kawo kayan mu ban su tana gan su ke su sai kayan nan kuma su ci kudin mu ba su biya mu kaga to abin yayyo mutane mu suna samu problem, business suna collapse a hannun su. To mu mu decide sai mu samu shago mu muna sai da kamu kaga kuma batun su da kayan suna sai da sadar yawa in customer ya shigo shagon su suna so riba da yawa mu kuma kanana da mun samu she mun san aikin nan kayan nan. To yasa sun sarar sun fa mu fara sun kore mu cikin magazin su buga mu su mutalin mu ma su an sura ku chan su to yanzu an sata su kaga muna roke government su zo su cikin magana nan ba haka ba ya kawo ya ja big trouble between mu Ghana da Nigerians da Ghana kuma abin nan bai help mu Africa.
Su kuwa ƴan kasuwan na Kumasi sun ƙaryata ƙorafin su cewa suke suna bata musu kasuwan ga abin da wannan ke faɗi.
Memeko na hose meko
ne tafi wurin su sayan abu in sayar sai su sayar min abu da ake sayarwa 180,000 za su bani shi akan miliyan 1 in customer ya bari ya tafi wurin su sai su bashi kan 700,000 kaga kenan an na kasar da kasuwa.
I'm kujo constitutionally
kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin baki ba su da ikon yin ciniki na kaya yadda suke yin nan, ba su da ikon mallakar shago dan kasa ne ya kamata ya mallaka. Yanzu abin da muke fuskanta shine mutanen nan sun kwace mana harkokin mu, za su baka kaya akan farashi da zaka sayar ka samu naka, amma sai su sayar wa customer daidai haka ko kasa da haka jejiya haka suka man abin da suka ba bearings kan CD 50 na sa kasuwa CD 60 daya cikin su ya nuna wa mai sayan ya tafi wurin uwansa ya sayar masa CD 50 mikina akai alhali gwamnati na matsa mana biyan kudin haraji. Yan Najeriya nan sun bata mana haraka. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Africa unite, cause we're
moving right out of Babylon. Daga jamhuriyar Niger kuma mutane sama da 20 da dabbobi dubbai ne suka salwanta sakamakon ambaliyar ruwa a daminar Bana. Ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Gidaje 331 ne suka ruguje a yankunan da ambaliyar ruwa ta afkawa daga shigowar daminar Bana kawo farkon watan da muke ciki, yayin da ruwan ya lalata gonakin da fadin su ya kai eka 3,902, sai dabbobi 26,344 da suka halaka a sanadiyar wannan al'amari da ya lalata rijiyoyi 33 da wasu dakunan karatu 11 da suka ruguje, inji ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji. Wanne ya ci gaba da cewa
bara a war haka muna da kaman mutum 21 wanda ambaliyar ruwa ta rutsa su. to bana muna da 49 a shine da wannan watan na takwas da muke ci. Su kansu masu na'ura da suka diba ta suka yi shekarar da bana, ana tsammanin ruwa zai bada ambaliya da yawa a kasar Tilaberi, a kasar Nyamai da Doso kadan rabintawa. Sai aka waye gari ana tsammanin wuta a makera zai gata a Masaka. Sai muka ji labarin daga Agadas, daga Difa, ruwa yana ta cin gari. Kuma gariruwa kamar Tawa, kamar Maradi, kamar da magaran ruwa ya fi su sosai. A yanzu sai in ce dai Allah ji karansu, kuma Allah ba wanda wa 'yan uwansu haƙuri, shine mutum 22 suka rasu.
Zuwa ranar 6 ga watan da muke ciki, jihar Maradi ce ke kan gaban jihohin da wannan bala'i ya afkawa, inda aka kiyasta cewa mutane 19,549 ne suka rasa mahallinsu. Sai jihar Difa, inda matsalar ambaliya ta ritsa da mutane 964, yayin da mutane 6,798 ke cikin irin wannan hali a jihar Zandar. Sai jiha ta hudu, wato Tawa, mai mutane 6,705, kuma a cewar gwamnatin ta Nijar, tuni ta tsara shirin tallafawa dukkan waɗanda suka rasa mahallinsu.
Magidanci an ɗauke shi a Nijar kamar mutum mai iyali, mai mutum 7 a ciki a ƙarƙashin shi. Wannan shine muke cewa magidanci, in sun yi 7 sai a limka maka, in sun kai 10 ko 14 sai a limka a baka zubi biyu. Zubin wannan ya kumshi kamar kilo 100 na abinci ake baka.
Hukumomin kasar sun ce sun tanadi wadatattun magunguna da gidajen sauro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yobe a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma.
Kuka san cikakken sunan ministan Abuja?
Gaskiya ban sani ba. Ko na sani dai na manta ma dai.
To amma kana garin a shekaranka nawa Abuja?
Na karan kombi dai. In ka ga mutum an san shi ai yana adalci a mutane ne ai.
Sunansa kawai ka tambaye, mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai ka tambaye kai.
Shine in ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko baka ba.
A kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin yadda wasu masu sauraro suke fahimtar labarai a kafofin yaɗa labaran. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 na dare. A gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Manazarta sun dade suna cewa matasa sune rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma. Sai dai abin da yafi taba zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai. Lamarin da ake gani yayi munin gaske da kamari a yankin arewacin Najeriya. Wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana kokarin zarce na maza, kama daga 'yan mata da manyan mata, kai har ma da matan aure, lamarin da ke barazana ga dorewa da ci gaban iyali. Ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin fadakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta. A cikin hirarsu da wakilin Murtala Faruk Sanyinna, yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala, kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya jihar Sokoto, Musbahu Idris, ya zayyana abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye.
A su miyagun ƙwayoyin akwai tabar wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai kaman cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamines, akwai wanda kuma wanda babu a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani, kamar a ce maka kashin kadangai, kamar a ce bula, kamar a ce kusa jarida ya bita a sa ta a cikin ruwa, kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani ruwa a sha, kamar cancaso ka gane ko, kamar masai da za a je a shaka, kamar shana, kamar tushe na dawa da za a jika shi, idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin.
Dr. Balarabe Shehu Kakale ƙwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto, yayi bayanin irin al'amarin da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye.
Akwai wanda ake cewa limbic system, wanda shi ka kula da sarrafa annashawa, jin daɗi, ko kuma ƙari, to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da turanci a ce mai addiction center. Wannan area cikin ƙwaƙwalwa, mutum ya ce cikin tsakiyar ƙwaƙwalwa, wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi, su sa shi ya hanzarta, ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sinadarai da ƙwaƙwalwa kan wanda su ake cewa dopamine. To idan kana mutum na shan wannan ƙwayoyi, sai ya zamanto ya kunna shi ya yi sama ƙwarai, sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan ƙwayoyi. Idan ya kama haka nan, ina faɗa ma wallahi ya doya da bugun zuciyar mutum, da numfashi ne, da narka abinci da hanji ne kai, gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system. Da farko musabbabin shan su, mutum zai ji annashawa, ji nishaɗi da ƙarfi da kuma fara'a. To kaɗan kaɗan, saboda damage da yake wa ƙwaƙwalwa, sai haukar shiga ciki. A wannan lokacin na za ka ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na ƙwarai, ba mu iya tarbo ne, kuma gaban kowa yana iya shiga.
Manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto, Nura Abdullahi Attajiri, ya bayyana kaɗan daga cikinsu.
Kawai da influence na abokai, mutum na son ya zama ya shiga tsara, to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress, irin damuwa, wanda dama ko da ko ta rashi ne, kila ko da mutuwa ce aka yi ma mutum, akwai matsala ta rashin lafiya, dogon rashin lafiya, dogon jinya. Wani ya yi jinya mai tsawo, an ɗan har ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki. Akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi, duk da mu dai ba mu ɗauke shi ya zama dalili ba, domin da yawa zaka tarda wasu ma suna da aikin yi, suna da sana'a, suna da kuɗi, suna da hali, amma suna shaye-shaye. Akwai matsala ta environment, yanayi na mahalli, sannan kuma akwai matsala na yaɗuwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye, da na ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin, ga sunan maga ka waɗa, ana yawo ana sai da magani. Sannan kuma akwai matsala na policy ɗin su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan. Sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye, na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su ‘ya’yansu da sa ido da abin da suke yi, da kuma abokan da suke zuwa, da kuma waɗanda suke yi.
To ko me yayi sanadiyar faɗawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya, Rabi'atu Muhammad, shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata ta Adon Gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun ƙwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa, da kuma zamani da ya zo da shi, idan baki yi ke ba ƙauya ce. Saboda abun ma ya wuce ga ‘yan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. So kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi, saboda da can abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illa ba, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illar su idan abun ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda alƙaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda a ce ma kudin, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tari. To dan tarin da a cikin ta, ka san duk gidansu guda da cocaine da heroin, wato kamar dan jimma ne da dan jimmai. To yau da gobe, yau da gobe, wasu makirta da su gano cewa akwai kudin a ciki, shi sai su dinga tattara kudin din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya, kwalba biyu, su sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali, manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi, kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa ƙwaƙwalwa sukai. In an kawo mutum, wallahi ƙwaƙwalwa ta tamure duk wani wuri na tunani, da ya sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin, da bugun zuciyarka, numfashinka, da komi lalata shi take. Shan miyagun ƙwayoyi cuta ce ta ƙwaƙwalwa. Mutane su gano cewa rashin lafiya ce kaɗan, don ƙwaƙwalwa za ta dawo ba ta da lafiya, ba ta aiki. Da mutane za ka ƙwaƙwalwa wanda ka shaye-shaye, da sai ka ja mamaki, saboda tako take da kasan busasshen dau. Sannan kuma can wajen wannan limbic system ɗin, ko shi duk sai ya zamanto ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abin da mahi a alade shi ne, kamma a bari mutum ya faɗa cikin wannan plan na shaye-shaye.
A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin codeine na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu ƙalubale a aikin su na hana sha da safarar ƙwayoyi.
Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ƙa'ida ba, kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan, to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa, barna zai abin zai ta faru, za ta ta yi. to duk wani magani da bashi da haramcin doka to wa zai hukunta shi.
Duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu a zaman daya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya tsakanin matasa a cikin al'umma, wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin.
Sunana Sambo Bello Dancadi. Abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi, babu inda babu shi. Amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin Najeriya, kuma ko arewaci ma sai in ce kaman waɗanga jihohi namu na dabbakin arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma, abin ya munana fiye da kima. Sannan hashina da ban tsoro, domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kaman wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kaikaici wanda mu ba mu fahimce shi ba. Ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin su ba, sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na.
To ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kasara ci gaban yankin musamman na arewa?
An fahimci cewa mu muna da yawa, to kada yawan namu shi zama na banza, don mi zama na banza in mun zan yawan mahaukata to yawan mu bai da wani fa'ida. Ashe wajibi na gare mu da shugabannin mu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura damara don yaki da wannan al'amari. Duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wannan al'amari, kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya dauka, musamman dangane da irin hurdodin ƴaƴan mu, irin abokan da suka hulɗa da su, da kuma irin wuraren da suka shiga.
Babban masu laifi shine mai shigowa da ƙwayar da mai safararta da mai tallatta. Yaran mu matasan mu mata da maza wallahi matsayin victim suke, wa'anda wani ai shigo ba zuri akai mai shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya, amma su masu safara su ka tura su saboda sun san cewa ba su lahiya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu. Don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a ɗauki mataki kan samar da wa'annan sanarren da ke sa mai. Muna ƙara kira ga uwaye da su kula da ƴaƴansu, sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu, al'umma ma su kula, uwayen ƙasa su kula, duk wanda aka gana sai da wa'annan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya ka sani. A ɗauki mataki kenan a hannun tashi ga hukuma.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke ɗauka na shawo kan wannan matsala. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com.
Jibba Max yana da alheri, Baba Tanja yana da habi, Hamma Ahmadu na da habi, to yaya zancen su yake? Wani zance sai mawaka.
To gaida Grace da tawagata, ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 1:28 ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, maimakon haka zai marawa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadari bayani a zaben shugaban kasa mai zuwa. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ne Lambert Mende shine ya fitar da wannan sanarwa a jiya Laraba. Wannan sanarwar da ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku, dukkan dokar kasa ta yi hani da hakan. An hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawar siyasar ƙasar Zimbabwe Tenda Biti mafakar siyasa a ƙasar Zambia, jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta Zimbabwe suka tsare shi lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma sun ce an kama shi. Babban daraktan ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Tena Mahimba mai kula da kudancin Afirka shi ne ya rubuta a shafinsa na Twitter.
To madalla gaishe ka, da haka ko Allah ya kawo ƙarshen shirin na safe, sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba. kamar na madadin ladan Ibrahim Aya wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa nan ne sahabu Imam Ali zan da ka tayin sallama da ku mu zama lafiya.
Le monde aujourd'hui.